Amsa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 5 ga watan Mayu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake kai ziyarar aiki jihar Ebonyi da ke kudu maso gabashin kasar don kaddamar da wasu ayyukan raya kasa da gwamnatin jihar ta kammala. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun baiwa 'yan gudun hijira kimanin 800 da ke zama a gadas takardun zama a kasar cikin walwala, kamar yadda wani jami'in kula da bakin haure da 'yan gudun hijira a Agadas ya bayyana.
Mutanen da garin wanda suka samu istace a nan sha a Agadas mutum 721, amma yau ma an turo man takarda wadda take cewa mutum kuma 200 suka samu wanga istace, wanda suka hiyawa cikin su 'yan Sudan ne.
To za ku ji karin bayani nan gaba, sannan kuma muna nan tafa da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Kasar Rasha ta yi alkawarin tsagaita buɗe wuta a yau Alhamis a birnin Mariupol na ƙasar Ukraine, inda dakarunta ke rike da duka garin amma banda wata masana'antar sarrafa ƙarafa, inda sojojin Ukraine ke jibge tare da fararen hula da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ƙoƙarin kwashewa. Rasha ta ce za ta ci gaba da tsagaita buɗe wuta da rana a ranar Juma'a da Asabar domin samun sauƙin kwashe mutane daga masana'antar wacce ake kira da Azovstal. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky a wani jawabi da ya yi da sanyin safiyar yau Alhamis ya ce ana buƙatar tsagaita buɗe wuta na tsawon lokaci domin kwashe sauran fararen hula a Mariupol. A Washington, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya bayyana shakku game da matakin da Rasha ta ɗauka na tsagaita wuta. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Laraba cewa fararen hula sama da 300 da aka kwashe daga Mariupol, Manhush, Badyansk, Tokmak da kuma Vasilivka na samun kulawa a Zaporizhia. Ƙungiyar malaman makaranta reshen Makalondi ta bayyana shirin dakatar da aikin koyarwa muddin hukumomi ba su ɗauki matakan kare 'ya'yanta ba daga abin da take kira barazanar kisan da malaman makaranta ke fuskanta daga 'yan bindigar jihar Tillaberi. Daga birnin Yamai, Suleiman Mumina Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A wasiƙar da ta aike wa hukumomi, ƙungiyar malaman makaranta ta Sina Sef ta fara ne da nuna damuwa akan halin da magoya bayanta ke ciki a ƙaramar hukumar Makalondi da ke tazarar kilomita 100 da birnin Yamai. Tana mai cewa aikin malinta a yau a yankin da Nijar ke iyaka da Burkina Faso wani abu ne da ke tattare da ɗumbin haɗari, inda a bayan nan 'yan bindiga suka umarci malaman makaranta su canza aiki ko kuma su fice daga yankin. Kamar yadda sakataren kungiyar Sinasef na jihar Tillaberi Musa Mummuni Muhammadu ya mana ƙarin bayani.
Kwanakin baya da suka wuce a waɗansu malamanmu bayan sun doki albashi za su koma Makalondi, aka tare motarsu, aka sabke su, aka walakantar da su saboda aka ga su malaman makaranta ne bisa kati suka ce ba mu hana ku ku ba da karatu ba mu hana ku ba ku karanta sau boko. Su ne a bisa hanya yanzu ha su suka zamta musu tsaro su sai da mota su tambaye takarda kart in kai malaman makaranta ne su aka a hiddo ka jehe kuma a walankata.
Lura da irin wannan hali na zaman ɗarɗarda malaman makaranta suka shiga a gundumar Makalondi yasa kungiyar rikilin magoya bayanta su kauracewa aiki da nufin jan hankulan hukumomi.
Muna son yara, muna son lokal, muna son Niger, me ba mu sai da ranmu inda jamun tsaronmu ba su zuwa su kula da malaman makaranta su kula da yara ba su iya ba da karatu.
A sakamakon tattaunawar da aka yi tsakanin mahukunta da shugabannin kungiyar Sinasef, malaman da abin ya shafa sun amince su koma kan aiki da sharaɗin za a ba su kariyar da ta dace. To amma uwar kungiyar ta kasa baki daya dake da ofishi a nan birnin Yamai ta gargadi hukumomi akan muhimmancin cika alkawali. Umaru Usman Sambo usa ne a kwamitin gudanarwar SINASEB.
Hukumomin garin su da mutananmu sun satsanta sun ce za su dauka matakai. To son ne muke a zahirance a dauki matakan nan mu gani kalmu tai murshinanmu su zo suna bisan kan aikin su a zo a tare su ana kashe su.
Su ma masu fafutuka a fannin ilimi irin su Ahmadu Rufa'i Lawal Sallau na kungiyar Kowad na cewa wajibi ne gwamnatin Nijar ta dauki matakai domin kawo karshen wannan matsala da ke barazana ga makomar ilimi.
Abin da ke faruwa a cikin karamar hukuma Makalandi ya ta damu mu hankali sosai. Ya kamata wannan wuri a shibke shi da jami'an tsaro saboda in abin ya ci gaba abin yana iya ya zo hayya mai.
Alkalman mahukunta sun yi nuni da cewa makarantu sama da 800 ne matsalar tsaro ta yi sanadin rufewa a jihar Talabiri, lamarin da ya tilastawa yara sama da 60,000 zaman gida kafin a watan jiya a kaddamar da wani shirin karantar da irin waɗannan yara a wasu cibiyoyin musamman. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leƙa taskar rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake kai ziyarar aiki a jihar Ebonyi da ke kudu maso gabashin kasar karo na uku kenan, inda ake sa ran zai kaddamar da wasu ayyuka ciki har da bude wata sabuwar kasuwa ta kasa da kasa. Yan yankin dai sun bayyana ra'ayoyinsu game da ziyarar shugaban. Ga rahoton da Alfonso Okorigu ya aiko mana.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya sake kai ziyarar aiki jihar Ebonyi da ke kudu maso gabashin kasar don kaddamar da wasu ayyukan raya kasa da gwamnatin jihar ta kammala. A ziyarar da ya fara a yau Alhamis, Shugaba Buhari zai shafe kwana biyu yana kaddamar da wani jerin ayyuka kamar su kasuwar kasa da kasa ta Margaret Umahi da sabon gidan gwamnati da sabon ofishin gwamna da jami'ar kimiyyar lafiya ta King David da hanyar Uburo Mpo wacce aka fadada da dai sauransu. To ko me kungiyar kare muradun kabilar Ibo ta Wahanezen Dibo ke cewa game da wannan ziyarar Buhari?
To remember, the two things we are asking of him. One, that the son of the South East to be the president of Nigeria.
Kakakin kungiyar Dr. Alex Obunniani yake cewa muna amfani da wannan damar ne mu roke shi ya tuna abubuwa biyun da muke buƙatar sa yayi. Daya shine lokacin yankin kudu maso gabas ne ya kawo wa Najeriya shugaban kasa. Biyu kuma shine har yanzu Ohaneze na roƙon afuwa ga Nnamdi Kanu tare da neman sulhu don warware batun Nnamdi Kanu da sauran batutuwan da ke shafar matasan kasar Ibo. Mr. Chisom Iboko wani mai fashin baki ne kan lamuran siyasa kuma ya yi tsokaci kan muhimmancin ziyarar.
The visit of Mr. President to Ebonyi State is a very good achievement for the governor of the state, Dave Umahi.
Yace ziyarar shugaban kasa jihar Ebonyi kyakkyawar nasara ce sosai ga gwamnan jihar Dave Umahi, kuma dole ne mu yabawa gwamnan bisa ayyukan ci gaban da ya aiwatar. Wannan ziyarar na nuna kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin gwamnan da gwamnatin tarayya, kuma ziyarar za ta ƙara bude wasu daman ga al'ummar jihar. Koya Dr. Celestin Wosu wani malamin jami'a ke ganin tasirin ziyarar Buhari jihar.
It will make an impact if the president has any pronouncement that he's going to make in the interest of the South, in terms of infrastructure development or any other thing.
Yace ziyarar za ta yi tasiri kadai idan shugaban kasa yana da wata sanarwar da zai yi da za ta amfani yankin kudu maso gabas a fannin bunƙasa ayyuka ko kuma wani fannin. Banda wannan, cewa ya zo ne don ya kaddamar da ayyuka kawai ba zai yi wani tasiri ba. Yanzu wannan shine karo na uku shugaba Buhari na ziyartar jihar Ebonyi. Na farko a watan Nuwamban shekarar 2017, na biyu kuma a watan Janairun shekarar 2019. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Abakaleki, Nigeria.
Madalla a gaida Alphonsus Okorigwe, yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Niger. Gwamnatin kasar ta baiwa kimanin 'yan gudun hijira 800 takardun damar zama a kasar cikin 'yanci da walwala. Wannan na zuwa ne a yayin da wasu daga cikin sauran dubban 'yan gudun hijirar da ke birnin ke bayyana takaici akan yadda suke gani hukumomi na jan kafa wajen ba su mafaka a kasar. Wakilin muryar Amurka Hamed Mahmud ya aiko mana da wannan rahoton.
Wannan ba shi ne irinsa na farko da gwamnatin ke baiwa 'yan gudun hijira mafaka a Nijar. Wannan ya biyo bayan jerin boran da 'yan gudun hijira suka gudanar da nuna bacin ransu da abin da suke ganin ana jan kafa wajen ba su mafaka a Nijar. Daga cikin 'yan gudun hijira fiye da 500,000 da ke sha'awar neman zama a Nijar, gwamnatin ta baiwa kusan 900 mafaka a Agadez. Alhassan Matashi, jami'in a ma'aikatar da ke kula da bakin haure da 'yan gudun hijira a Agadez.
Mutanen da gare mu wanda suka samu istace a nan jiha a Agadez, mutum 721, amma yau ma an turo man takarda wadda take cewa mutum kuma 200 suka samu wanga istaci, amma cikin 200 kinga kamar ba dukansu bane suka samu istaci, wayansu cikin su sun samu, wayansu cikin su basu samu ba. Wanda suka hiyawa cikin su ɗan Sudan ne, amma akwai Cameroonian, akwai Ghanaian, akwai Centrafrican, akwai Malian cikin su. Wanda suke samun takardu nan suke zama, kamar an ka samu takardun kamar ka zama kai ma kamar Nigerian kake.
Abdulaziz ɗan asalin Sudan ne wanda ya samu incin zama mafaka a Niger ya bayyana jin daɗin sa. Na shafe watanni ina zama a Agadez kuma na samu incin zama mafaka a Nijar. Ana Agadez akwai kwanciyar hankali kuma ina samun rayuwa mai kyau, don haka ba ni da gurin barin ƙasar Nijar saboda jin daɗin da nake samu a cikin ta. Da yawa daga cikin 'yan gudun hijirar sun bayyana kin amincewar su akan yadda ake jinkirin tantance takardun su. Al-Mustafa ɗaya ne daga cikin ɗaruruwan 'yan gudun hijirar da ke jiran tantance takardun su.
Ana min wula shamal Darfur al-Fashir.
Ni ɗan asalin Darfur ne, lokacin da muka zo nan mun samu karɓuwa a hannun hukumomin Nijar, amma a gaskiya ina mamakin abin da ke faruwa inda muke a nan, musamman jan kafar da muke gani ana yi wajen ba mu amincin zaman mafaka. Ina ganin kamar ba a damu da mu ba, muna buƙatar mu samu mana
nahnu nuridu al-hulul ad-da'im.
Yanzu haka kwamitin tantance takardun 'yan gudun hijira na nazarin tantance takardun wasu 'yan gudun hijira da ke sha'awar zaman mafaka a Agadez, in ji Alhassan Matashi.
A yanzu wanda dai gare mu ba su samu birni 1,659 wanda suke yanzu ba su samu. Wayansu cikinsu sun so aje takardunsu, wayansu kuma ba su aje ba har yanzu. Kamar yaushe za su yi da procedure kinsu a nan ma a Agadez Bureau Terrain. Tunda sai sun aje demand cikinsu, lokacin nan ne za a turawa. A an tura ya in session sai in TCG, lokacin nan ne za a samu a turo mana decision final don mu ba su. Kamin wannan aiki ya tabbata deja akwai wasu sabiwan da sun zo, kenan a ida su haka sai vraiment pas facile.
Agadez na karbar 'yan gudun hijira akalla 2,000 da suka fito daga kasashe daban-daban na nahiyar Afirka wanda suka tsere matashe-tashen hankula a kasashen su na asali. Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman.
Tsaron lafiyar al'umma shine haƙƙin farko da ke kan gwamnati da kowane ɗan ƙasa ya kamata ya yi tunƙaho da shi. Akasin haka shi ke haddasa yawaitan 'yan gudun hijira. Miliyoyin mutane ne rikice-rikice raba su da mahallansu musamman a arewacin Najeriya, yayin da wasu bala'o'i kamar ambaliya da wasu haɗuran muhalli ke sanya al'umma gudun hijira. Wasu daga cikin matsalolin da 'yan gudun hijira ke fuskanta sun haɗa da raunin zuci, rashin wurin zama, rashin ruwan sha, abinci da kiwon lafiya, fargaba, cin zarafi, rashin aikin yi, wani lokaci har ya kai ga mutuwa. A shekara ta 2019 da aka samu mummunan tashin hankali a yankin Gashish a ƙaramar hukumar Barikin Ladi ta jihar Plateau, gwamnatin tarayya ta yi alkawarin ba da naira miliyan 10 don taimakawa al'ummar komawa mahallansu, amma har yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa. Dagen Tok, wani dattijo ne daga ƙauyen Rantis a ƙaramar hukumar Barikin Ladi, ya yi shekaru da dama yana gudun hijira. Ya ce sun fara shirin komawa ƙauyensu amma 'yan bindiga suka hana su gina gidajensu.
Mun masi a wuraren da muke ba mu samu sukuni ba, sai muka ga ya kamata mu koma gidajenmu. Muka tashi muka tafi local government, muka yi magana da local government authority, muka yi magana da 'yan sanda, muka yi magana da commander na operation safe haven, shi Colonel Abdulsalam. waɗannan mutanen duka suka ji daɗi suka nuna farin cikin su saboda ra'ayin jama'a da suka dauka domin su koma wuraren su. Ba zan manta ba, shugaban local government ya ba mu shawara, ya ce wannan abun da ya faru haka ba zai kamata mu koma haka kawai ba, ya kamata mu samu yanwan mu Fulani a yi zama da su. Haka kuwa ya faru, muka yi taro da chairman na local government da jama'an tsaro da kungiyoyi da shugabannin hardin Fulani a game da zaman lafiya saboda wannan mutanen da aka kore su daga Rantis, Kubon and Raholcham community su koma. Aka yi wannan yarjejeniyar da cewa za mu koma. Fulani suka ji dadi suka ce gaskiya su ma ba su jin dadin rashin mu, bari mu dawo. Akan wannan ne muka samu tabbaci muka koma gida. Matasa suka runguma suka runtuma suka hada kai muka fara molding blocks. Mun gama molding blocks daidai gwalgwado aka fara foundation lamin lafiya kalo. Muna nan muna aiki da ranar saka sai ga waɗannan makiyin mu suka zo akan babura guda uku mutum bibiyu. A ranar saka haka kawai suka zo suka zuba ma mutane wuta a daji a wajen wannan aikin. Muka rasa matasanmu guda biyu.
Shi ma Sale Ruwa da ke gudun hijira a yankin Kanam ya ce damuna ta faɗo amma da alamar komawa gona don yin noma zai gagare su.
Wato wasu mutane yawancin mu mun yi gudun hijira mun dawo, an ce mu dawo ba komai, hukuma ta shigo, to hukuma ta zo ta tafi.
Hukuma kamar sojoji kenan?
Yawa sojoji fa. To kaga ku kuma kamar nesin Pinau zuwa Gindi zuwa su dogoruwa su suna cewa kaman yan bangan su zuwa yan kungiyar sa kansu suna cewa ba wanda isa ya dawo ya yi aiki a wuri. To ko kuma hukuma da sun ce duk mai gaskiya ya dawo ya zauna. To saboda haka kaga daga irin su Kambari, irin su Bangalala, irin su Adua, irin su Sabon Gari, irin su wurare dai ga suna har su kamfani. To ga damina ta faɗi, mutane suna so su yi aiki, wasu sun fara shuka. To an ce a'a ba zai iya. To talaka ya yi noman ma da ya ƙare. Ga shi wasu da sun yi ɗan noman, an ce hayaniyar wannan ta taso, wasu sun yi gudun hijiran, an gudu an sai da rabin amfanin, an biya kuɗin moto buhu ɗaya za ka biya 2,000-3,000 a fita maka da shi. Ya kamata hukumomin nan su tausaya, su sojojin su dawo su zauna.
Kungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a sun yi ƙuro don tallafawa dubban jama'a da ke gudun hijira a yankunan da rikicin ya shafa a watan jiya a ƙaramar hukumar ta Kanam. Nuhu Shehu shine sakataren kungiyar raya al'ummar Kanam.
Ranar Asabar da safe mun yi tattaki zuwa wannan yankuna da yankin Kukawa da yankin Jambau, Dungur da kuma Kiram. Muka karkare da cikin babban gari kuma district head nasu Garga. Ki jama'a dai gaskiyar magana sun fara dawowa gidajensu sosai, kuma bisa ga dukkan alamu an fara samun kwanciyar hankali a wannan yanki din, duk da dai akwai zaman tsoro da zaman fargaba, ba a san me zai iya kaiwa ya dawo ba nan zuwa gaba. Kuma mun je ne musamman dama mu gabatar musu da tallafi da muka yi babban gidauniya ta hanyar yanan gizo, gunda muka samu taimakon kuɗi domin tallafa ma waɗanda suka rasa ya masu gidansu.
Kana ga kamar akwai buƙatar al'umma su tallafa musu?
Har yanzu kamar yadda kika faɗa gidaje an kone, shaguna an kone. Babban abin da muka fahimta shine damuwar wayannan mutane shine tsaro da kuma inganta yanayi na tsaro din, ganin cewa yanzu damina an fara damina, kowa kuma buƙatar shi dama ya koma gona ne. To a yanayin zama na shakka da zulmi ba wanda zai samu kwanciyar hankali ya bar cikin gari ya ce zai je gona cikin kilomita 10 ko 5 ko 6 a cikin daji ya yi maganar noma, kuma gashi da zaman dardara akwai shakku sosai da zaman fargaba.
Kana ganin kaman akwai wani abin da za a dora akan abin da ake yi domin mutanen nan su tabbatar, saboda bayanan da nake samu akwai wayannan ƴan ta'adda suna nan suna ta kashe-kashe a wannan gurin.
Akwai bukatan da ya samu jami'an tsaro na dindindin a wannan yanki din a wannan yanayin da ake ciki gaskiya. Gaskiya muna kira ga gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu a ci gaba da bada gudunmawa wayannan al'umma din, don yanayin da suke ciki yanayi ne wanda babu daɗi. To dole suna bukatan taimako daga bangaren gwamnati, daga bangaren masu ruwa da tsaki, daga bangaren kungiyoyi masu zaman kansu kamar yadda mu ma muka yi hobbasa. Kuma muna kira ga su al'umma namu din, dole ne kowa ya yadda da al'ada na zaman lafiya, babu abin da ya fi zaman lafiya.
Banda taimako da ake bayarwa, babban abin da 'yan gudun hijira ke bukata shine su koma gidajensu don su yi rayuwa kamar yadda suka saba. Shugaban kungiyar matasan Biron, Barista Solomon Daliop, yace bukatar su ita ce gwamnati ta kawo ƙarshen ta'addanci don jama'a su koma gidajensu.
Bukatar mu shine yan ta'addan nan wanda an san da su, an san da wuraren da suke zama, a ciro wayannan mutanen daga garurukan nan domin mutane su koma. A kuma resettling wayannan mutanen su koma. A kawo jama'an tsaro, mu mun dinga magana. Me yasa bara a kawo mana mobile police daga yanzu mu sake gwada wayannan mutanen da suka rike gonakin mutane a kai su kotu? So muna so a yi mana gaskiya, gaskiya ne kawai muke so a yi mana. In ba haka ba, a bar kowa da kowa a Nigeria ya samu yancin rike bindiga, ya siya, ya tallafa ma kansa, ya tare kansa, ya tare kasansa, ya tare kuma al'umma.
Ita ma Madam Vo Danboyi ta ce bukatar ta shine ta koma gida kawai.
Gaskiya rayuwa ba su kasance da sauki ba, kana bacci idonka na gengedi ba barci, kana tsoro baka nemi wani da so kana ba baka yi fada da wani ba, kana tsoro wani zai zo ya hambuke ka da dare ko da rana ma. Da so shine samu na fi so in zauna a gidana, ko kana zama da dan uwanka ne inda kake sati daya muku yawa za ku samu damuwa, mu kawai a mai da mu gidanmu mu koma cikin hayacinmu mu zaman lafiya.
A gefe guda kuwa, kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau, Mr. Dan Manjang, ya shawarci al'ummomin da aka kore su daga mahallansu ne da su bi hanyar doka don samun madafar komawa yankunansu.
Akwai iyaye da ya kamata da kuma lauyoyin da ya kamata su wayar musu da kai ko su gaya musu abin da ya kamata su yi. Ya kamata idan kana da gona a wannan guri, tunda doka tana nan, sai ka je ka yi kara a kotu. Kotu kuma za su karbo maka hakinka idan an tabbatar da wannan gonan naka ne. Amma ka je ka tashi ka fara gini ba a samar da tsaro ba, gwamnati tana kokari ta ga an samar da rundunar yan sanda a yankin Kashis. Ana kan wannan ba a riga an samo bakin zaren ba. To kaga idan mutane suka koma ma zai zama da wuyan zama a gurin, domin babu tsaro za a zafar musu a sake koransu. Hakuri za a yi a bi doka.
Kenan kana cewa wato waɗannan al'ummomi kada su koma wuraren nan har sai sun samu izini daga kotu kenan?
Wannan magana da nake yin sa, mutanen da sun san ya kamata sun sani gaskiya nake faɗi. Domin ba an yi abitar hannu ta hanyar dokan ba, doka je yanzu ka yi gini aka zo aka halakar da kai, me ya amfanin sa?
Kenan har yanzu dai ba tabbacin cewa mutanen nan za su koma a guraren su.
Shawara ne muke bayarwa, shawara kuma bai idan aka bada shawara ba dole sai an bi ba. Amma shawara ne muke bayarwa domin mu gudu tare, mu tsira tare.
A yanzu haka dai miliyoyin jama'a ne ke zaman tagayyara saboda an raba su da gidajensu ta hanyar rikici ko iftila'i, yayin da wasu ke hannun masu garkuwa da mutane cikin sanyi, ruwan sama da kunci, suna can hannu ga rabbana don neman agaji. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Madalla a gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Shirin namu na yau zai fara ne da batun tseren gudunya da kanin wani na tsawon kilomita 10,000 mai suna London Vitality. A wannan tseren dai, ‘yan maza sun sha mamaki domin kuwa an kashe makashin maza ne, wato mofara. An fara nuna masa cewa lokaci ya kawo jiki. Wani matashi mai suna Ellis Cross ya yi nasara kan mofara din ne da kwatankwacin daƙiƙa 4 a tseren da suka fafata na kilomita 10,000. Mofara mai shekaru 39 so hudu kenan yake zamantowa zakara a gasar Olympic na duniya. A ƙarshen gasar dai, mofara wanda ya shafe tsawon watanni 11 kafin dawowa filin motsa jiki na ƙarshen gasar ya ce ya fara ji a jikinsa cewa lokaci ya fara kawo jiki. A can birnin Tokyo ƙasar Japan kuma, wani matashin ba Amerika mai suna Arian Nathan ya zama mutum na hudu a duniya a tseren mita 200. Ya yi tseren mita 200 ne a daƙiƙa 19.49 zakaran duniya a tseren mita 200 ɗan ƙasar Jamaica Usain Bolt ya yi wannan tseren ne a daƙiƙa 19.19. sai wani shi ma ɗan ƙasar Jamaica Johan Blake ya yi wannan gudun a daƙiƙa 19.26, yayin da Michael Johnson ɗan ƙasar Amurka yi wannan gudun a cikin daƙiƙa 19.32. Hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta ci taron kasashen Afirka guda shida na kudade daban-daban. Hasabi da samunsu da laifuka da aka yi lokacin da aka gudanar da gasan kwallon kafa don neman cancantar samun gurbi na kwallon kafa na duniya. Kasashen ko su ne Algeria, Masar da kuma Morocco. Sauran kasashen ko su ne Nigeria, Senegal da kuma DR Congo. Batun sai da club din kwallon kafa na Chelsea wanda wani dan kasar Russia Roman Abramovich da ake zargin yana da alaka da shugaban Russia Vladimir Putin ke mallaka. Rahotanni na nuni da cewa tayin da hamshakin mai kudi sa James Greenleaf ya gabatar da kudin Ingila fan biliyan 4 da miliyan 25 an ki amincewa da shi. A ranar Juma'a da ya gabata ne dai hamshakin mai kudin ya mika tayin a bayan da wa'adin da aka bayar na ranar 18 ga watan Maris na wannan shekara ya wuce. Ana kyautata zaton Mr. Todd Bowley ya sami amincewar masu sai da club din. A kwallon tennis kuwa za ku ji cewa Andy Murray ɗan ƙasar Ingila ya sami nasara a gasar Madrid Open a zagaye na biyu akan wasu manyan 'yan wasan tennis din su guda 20. Wannan shine zai ba shi damar karawa da tsohon abokin hamayyarsa Novak Djokovic. Rabon Murray da samu damar fafatawa da Djokovic tun shekarar 2017. Zan karkare shirin na daren yau ne da labarin yadda ta kaya a fafirka neman cin kofin kwallon kafa na zakarin Turai. Yanzu dai ya tabbata cewa club din kwallon kafa na Liverpool din kasar Ingila da kuma club din Real Madrid na kasar Spaniya su ne za su gwada kwanji domin daukan kofin zakarin kasashen Turawan. Za a buga wasan karshe ne a ranar Asabar 28 ga watan Mayun wannan shekara na 2022 a birnin Paris. Kamun su kawo gaggabar karshe sai da kowace ta buga wasanni guda 12. Sai dai bincike ya nuna cewa sau 13 club din Real Madrid ke samun nasarar daukan kofin zakarin kasashen Turai din, a yayin da club din Liverpool ta dauka sau 6. Abdulhamid Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Rasha ta yi alkawarin tsagaita buɗe wuta a yau Alhamis a birnin Mariupol na ƙasar Ukraine, inda dakarunta ke rike da duka garin amma banda wata masana'antar sarrafa karafa inda sojojin Ukraine ke jibge tare da fararen hula da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ƙoƙarin kwashewa. Rasha ta ce za a ci gaba da tsagaita buɗe wuta da rana a ranar Juma'a da Asabar domin samun sauƙin kwashe mutane daga masana'antar wacce ake kira da Azovstal. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a wani jawabi da ya yi da sanyin safiyar yau Alhamis ya ce ana buƙatar tsagaita buɗe wuta na tsawon lokaci domin kwashe sauran fararen hula a Mariupol. Makarantar reshen Makalondi ta bayyana shirin dakatar da aikin koyarwa muddin hukumomi ba su ɗauki matakan kare 'ya'yanta ba daga abin da ta kira barazanar kisar da malaman makaranta ke fuskanta daga 'yan bindigar jihar Chilabiri.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.